sashen Hausa na Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon Amfani, Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin murar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa me ƴan awarin Biafra ke cewa ne kan janye dokar su ta zaman gida a ranakun Litinin. Muna da rahotanni biyu kan ambaliyar ruwa a Niger da Filato, inda aka samu asarar rayuka da dukiya. Azbinawa a jamhuriyar Nijar sun gudanar da bukin al'adar su na gargajiya. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Kasar Burkina Faso mai fama da talauci a yankin Sahel ta sake tsantar kanta cikin wani yanayi na makoki jiya Alhamis, bayan da masu ikirarin jihadi suka kashe mutane 49 a wani harin da ya sake janyo kokwanto game da ingancin bangaren tsaron kasar. An yi kasa-kasa da tutocin kasar, kuma za su kasance haka na tsawon kwanaki 3 da za a yi ana makokin a harabobin majalisar kasa, fadar shugaban kasa da kuma ofisoshin gwamnati a Wagadugu babban birnin kasar, a cewar wani wakilin kafar labarai ta AP. Tasoshin talabijin da rediyo da dama sun canza shirye-shiryensu, inda a akasarin lokuta suke saka waƙoƙin yabon jami'an tsaron kasar. A harin wanda aka kai shekaran jiya Laraba, an hallaka farar hula 30, 'yan sanda 15 da kuma 'yan sa kai 4, baya ga mutane 30 da suka ji raunuka. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da tsayawa kan bakarsa bayan barkewar dambarwar siyasa sanadiyar gaggauta kwace kasar Afghanistan da Taliban ta yi, da kuma yadda yakin da Amurka ta fi dadewa tana yi ya kawo ƙarshe cikin rudu. Da yake kare tsarin janyewar daga Afghanistan, wanda tun a watan Afrilu ya sanar, Biden ya gaya ma George Stephanopoulos na kafar labarai ta ABC shekaran jiya Laraba cewa janye sojojin a tabakinsa zaɓi ne mai sauƙi, kuma babu wani tsarin janyewa da ya fi wanda ya amfani da shi. Shugaba Biden ya nace cewa babu wanda zai iya hango cewa Taliban za ta iya kwace kasar cikin sauri haka, wanda shi kansa ya sha yin watsi da yiwuwar faruwar hakan tun bayan da ya yi shelar shirin janyewar. A halin da ake ciki kuma, yayin da ake tsakiyar wannan dambarwar wadda ta samo asali daga janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan, tattaunawar da ake yi a matakin kasa da kasa kan yadda ya kamata a taimaki 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suka rasa muhallansu da ke fuskantar haɗari bata kai ga wata hoɓɓasa ta a zo a gani daga ƙasashen yammacin duniya ba. Ƙasar Canada ta ce 'yan gudun hijirar Afghanistan 20,000 da Taliban ke barazana za ta karɓa. Waɗannan 'yan gudun hijirar ƙari ne kan 'yan Afghanistan da suka taimaka ma gwamnatinta, to amma bata bayyana wani jadawali ba, kuma majiyoyi sun nuna cewa ba cikin shekara guda hakan zai faru ba. Ranar Talata, gwamnatin Burtaniya ta yi shelar shirin bullo da wani tsari na tsugunar da 'yan kasar ta Afghanistan, wanda za a yi amfani da tsarin tsugunar da 'yan gudun hijirar Syria wajen fasalta shi. A ƙarƙashin tsarin za a shigo da 'yan Afghanistan 5,000 zuwa Burtaniya a wannan shekarar, a kuma shigo da 20,000 a tsawon shekaru 5. Dama Amurka na da tsari makamancin wannan tun shekaru da dama. Jiya Alhamis, 'yan sandan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun damƙe wani mutum wanda ya yi ikirarin cewa ya zubo bama-bamai cikin motarsa wadda ya ajiye a gefe. Jami'an 'yan sandan sun ce sunan mutumin mai shekaru 49 Floyd Ray Roseberry, kuma ya fito ne daga North Carolina. Sun bayyana cewa an yi awon gaba da shi ba tare da wani haɗari ba, bayan da aka shafe sa'o'i ana ƙoƙarin cimma jituwa da shi, da kuma kawar da mutane daga ginin da kuma harabar majalisar ko Capitol Hill. Shugaban 'yan sandan majalisar Tom Menja ya gaya ma manema labarai cewa 'yan sanda sun rugo bayan da aka gaya musu cewa wani mutum ya tuko wata motar ɗaukar kaya ya biyo ta hanyar da ake bi da ƙafa a gaban ɗakin ajiye littattafan majalisa wanda ake kira Library of Congress, wanda ke daura da ginin majalisar daga ɓarin gabas. Mutumin ya gaya ma ɗan sandan da ya fara magana da shi cewa yana tafi da bama-bamai, kuma ɗan sandan ya ga wani abu mai kama da abin tayar da bama-bamai a hannun mutumin. Kafafen yaɗa labarai sun ce mutumin ya yaɗa karce ƙasar da aka yi da shi ta kafar Facebook kai tsaye, kuma wai ya yi ta kalamai na yin Allah wade da gwamnati. ‘Yan sandan majalisar ba su tabbatar da waɗannan bayanan ba, tuni dai kafar Facebook ta cire bidiyon. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya isa Juba jiya Alhamis don tattaunawa ta kwanaki biyu da zummar maido da zaman lafiya a Sudan ta kudu, yayin da ake fama da dambarwar siyasa wadda ta kai ga sauke mataimakin shugaban Sudan ta kudu Riek Machar a matsayin jagoran jam'iyyar adawa. Haka zalika ana kyautata zaton jami'ai daga Khartoum da Juba za su tattauna kan batun kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin wucin gadin Sudan da kuma ƙungiyoyin mayaka da dama suka rattaba hannu a kai bara. A ƙarshe jiya Alhamis, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kirin da a tsagaita wuta a ƙasar Habasha a samar da sukunin raba kayan agaji, a kuma shiga tattaunawar da 'yan Habasha da kansu za su jagoranta a wani yunkuri na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe watanni goma ana yi a yankin Tigre da ke arewacin ƙasar. Lokaci ya yi da ɓangarorin da ke faɗa za su gane cewa babu wata mafita ta wajen amfani da soji, kuma tabbatar da haɗin kan ƙasar Habasha da kwanciyar hankalinta na da muhimmanci da kuma matuƙar tasiri ga yankin baki ɗaya da ma abin da ya zarce yankin. A cewar Guterres ga manema labarai a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, ranar 28 ga watan Yuni gwamnatin Habasha ta yi gaban kanta ta yi shelar tsagaita wuta nan take saboda dalilai na jin kai bayan gwamza fada da mayakan Tigray na tsawon kusan watanni 8. To amma an ci gaba da fafatawa, kuma kwanan nan Prime Minister kasar yayi kira ga 'yan kasar da su shiga yaƙi.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. Aƙalla za a iya cewa an samu tsagaita fitina da rasa rayuka tun janye dokar hana fita a ranakun Litinin da ƙungiyar 'yan awarin Biafra IPOB ta kafa a yankin kudu maso gabancin Najeriya. Kakakin ƙungiyar Emma Powerful ya ce umarnin ya fito ne daga jagoransu Nnamdi Kanu da ke fuskantar shari'ar cin amanar ƙasa. Ga rahoton Lamido Abubakar.
Duk da yake kungiyar nan da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra ta IPOB ta bada sanarwar ɗage umarnin zama gida na dole a kowace ranar Litinin da kungiyar ta IPOB ta bayar, zaman gidan na dole dai zai ci gaba a ranar 29 ga watan Oktoba na wannan shekarar da muke ciki, wato ranar da za a ci gaba da sauraron ƙara ta jagoran IPOB Mr. Nnamdi Kanu. To sai dai kuma tun lokacin da aka saka dokar ta hana fita an samu rarrabuwar kawuna a cikin 'yan kungiyar ta IPOB da ke yankin kabilar Ibo, duk kuwa da cewar wani bangare na Mr. Nnamdi Kanu ya ce a yi wannan zaman, wani bangare kuma ya ce ba za a yi ba. Mr. Chinanzon Inwachukwu wani kusa ne a cikin kungiyar ta IPOB. Yana cewa ne mu 'yan asalin ƙasar Biafra fara muna matukar ganin muhimmancin rai, shi yasa muka goyi bayan saka dokar hana fita ta zaman gida dole a kowace ranar Litinin har sai an yi adalci. Shi kuwa wani dan kungiyar ta IPOB da baya goyon bayan zaman gidan na dole ya ce yana cewa ne ni dan kungiyar IPOB ne a yankin kudu maso gabashin kasar, kuma bana goyon bayan dokar hana fita ta zaman gida. Gaskiya san bai dace ba, kuma ina ganin babu wani muhimmanci akan cewar a tsayar da jama'a su daina gudanar da harkokinsu na yau da kullum. To sai dai kuma jama'a da dama da ke gudanar da harkokinsu a yankin kudu maso gabashin kasar sun ce suna cikin halin zaman ɗarɗar. Ga ma abin da suke cewa.
Sunana dai Ibrahim Abdulkadir. Ba mu cafa mu da fargaba, tun da dai inda kake zaune wajaje ba lafiya to ai kuma dole sai dai abinda Allah ya
sunana Idris Bashir limamin masallacin Juma'a dake garin Aba kawai zama zulumin da ake yi sakamakon yanda abin ya karbu sosai wannan shine matsalan da ake kama da ita yanzu haka jama'an daro suna iya abin da ya kamata su yi
shugaban kungiyar ta IFOC Musa Inamdi Kanu na fuskantar tuhume da dama wanda suke da nasaba da cin amanar kasa tare da tayar da hankali da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba kungiyar ta IFOC dai ta ce matakin da hukumomi ke dauka kan shugabanta Musa Inamdi Kanu wani rashin adalci ne Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
daga Nigeria wakilin Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da rahoton ambaliyar ruwa da aka samu a yankin karamar hukumar Kwantagora da Mashegu a Kwantagora kimanin mutum biyar ne suka rasa rayukansu inda a Mashegu kuma ya shafi gonaki gaba daya kimanin gidaje 200 suka ruguje yayin ambaliyar wadda ta share gonaki 1000 daga mina ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari
Akalla mutane hudu ne suka mutu a wata ambaliyar ruwan sama da ta auku a wasu kananan hukumomin jihar Niger dake arewacin Nigeria. Rahotanni dai sun nuna cewa mutanen hudu sun mutu ne a kalamar hukumar Kwantagora tare da lalacewar gidaje da ma dukiya mai dimbin yawa. Sai kuma a garin Gadar Kasanga ta karamar hukumar Mashegu inda ambaliyar ruwan ta yi awan gaba da gidaje sama da 200 al'amarin da ya jefa dimbin jama'a cikin wani yanayi na tsaka mai wuya
sunana Abubakar Imam to halin da muke ciki Gadar Kasanga yanzu dai muna cikin halin la ilaha illa Allah kan maganar ruwa gida da gona gonaki su yanzu sai magana kai da kai gonaki masara da dawa da shinkafa gaba ɗaya babu abin da ke akwai tun da yanzu har yanzu ruwan kage shi nan inda nake tsaye ina kallon ruwa har yanzu anan
to sunana Haruna wanda aka sani da Haruna Muri ina anan want to kore ne na inda muke yin bulo ne to Allah ya kawo mana iflai na ruwa ya kwashe bulan da katakayyan da kuma yashin da aka tara ya rusa gidan duk ya wuce a bata mana kaman buhu 70 zuwa 80 na shinkafa
sunana Ibrahim Abubakar wanda aka fi sani da Ibrahim BC gaskiya ambaliyar ruwa ya shafe mu sosai fiye da tunanin da tunani wannan al'amarin babu abin da zamu ce illa mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakeel tsakani da Allah tashi na a duniya ina da shekara 40 kiga ban taba ganin tashin hankali na ruwa wanda ya kai irin jiya da akai da safe ba ni masifa dai irin wannan dai wanda ya wuce dai da abubuwa da dama gaskiya ni dai ban taba gani ba a tashi na eh hasaran rayuka kan an same su da dama don har yanzu ana akan neman sauran jama'an da ba a gani ba akwai ni yaro wanda yake zaman yaro na ne ana ce mishi Awilo yana harkan gini tun jiya ake neman shi har kawo yanzu ga ba a gagawan shi ba da sauran daidaiku inda ba a gani ba da sauran kuma a gagawo kin su an je amu sustura
to gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani da wannan matsala ta ambaliyar Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce sun tabbatar da mutuwar mutane hudu a karamar hukumar Kwantagora amma kuma har yanzu basu kammala tantance asarar da aka tafka ba.
Mun rasa wajen hudu to kai ko a duk wani dukiya da zaka kawo idan raina a sahun gaba an wuce duk wani zato da ake yi. An yi asara kan bai dama kuma an rasa rayuka sannan gwamnati na duban gani yaya za a yi don yanzu haka nakin magana da tasofa na Kwantagora akan cewa ta sake muna bibiya akan yau adadin mutanen da abin ya shafa
dama dai tintini hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta ba da sanarwar cewa za a samu ambaliyar ruwa mai karfi a wasu jihohin arewacin Najeriya a ciki har da jihar Niger a wannan damana ta bana Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Muryar Amurka ake saro a shirin hantsi daga Abuja. A jihar Filato ma an samu ambaliyar ruwa a yankin karamar hukumar Wase da Kanam inda aka samu asarar amfanin gona da kuma lalata hanyoyi. Zainab Babaji ta aika mana da rahoto.
Ambaliyar da ya auku a cikin 'yan kwanakin nan ya yi sanadin rasa gonaki da gidaje da wasu hanyoyi a karamar hukumar Kanam da wasu bangaren karamar hukumar Wase a jihar Plateau. Mazauna ƙauyukan wanda suka nuna takaicinsu kan irin barnar da ambaliyar ta yi sun kuma buƙaci hukumomi su kawo musu ɗauki cikin gaggawa. Alhaji Abdullahi Musa na Bagudu daga karamar hukumar Kanam ya ce ambaliyar ta cinye gonaki da dama.
Da ruwan sama da aka yi shi mai yawan gaske ya cinye gonakin mutanen garga kofayi zuwa garga zuwa angon gero zuwa dandak zuwa zuwa Namaran, Kwalmiya, Mun Payan, duka kauyukan nan da ke kasar Kanamu ruwa ya mamaye ya rushe gidaje ya ci gonakin mutane.
To yanzu wani hali yake ciki?
To halin da ake ciki dai muna ta mika kukan mu zuwa ga gwamnatin Plateau, daga gwamnatin Karamar Hukumar Kanam zuwa gwamnatin Jihar Plateau da gwamnatin Tarayyar Najeriya da su taimaka su kawo dauki wa mutanen kasar Kanam domin mun shiga wani hali ga damina ya kare babu abin da za a ci. Da yanzu misali kamar hanyar Gagbi daga Dangi zuwa Kwalmiya zuwa gun mota baya iya bi yanzu haka. Duka ruwa ya tottone hanyoyin gabaki daya.
Shi ma Sunusi Adamu daga Karamar Hukumar Wase da ke makwabtaka da Kanam din yace suna buƙatar tallafi na gaggawa ne daga hukumomi.
Ambaliya gaskiya mana banna ba kadan ba, kamar inda yanzu nake gonan masara ne da kuma shinkafa. Gaskiya in an ce ra kiman ta wadda ruwa ya musu banna, ina ganin akalla za mu kai mutane 1000 gaskiya. Ruwa ya shafe shinkafan gaba ɗaya, ba ki ganin komai in ba ya ci ma gumba. To wani wurin kuma za ki ga masaran ruwa za sai a cikin shi ya kona shi yanda kika san a yi feshin magani gona haka ya zama kawai. Muna buƙatar da gwamnati su taimaka su mana gudumawa.
Eh ka ce gudumawa, kamar gudumawan me kenan?
Abin da za mu ci kamar irin dan auna mana dan hasu wanda zai taimake mu mu dan ci da iyalanmu zuwa wani lokaci dai kawai.
Duk kokarin jin ta bakin hukumomin Karamar Hukumar ta Kanam ya faskara. To sai dai da na tuntubi hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA, coordinator ta da ke kula da jihohin Plateau, Nasarawa da Benue, Mr. Eugene Yelong ya shaida mun cewa duk da shike ba su samu rahoton ambaliyar a rubuce ba, za su tura jami'ansu don duba lamarin.
Wato ba mu samu distress ko a game da wannan ba. However, mu emergency workers suna sun dai abin da ya auku, za a activate team su su duba. Ko akwai bayanan da muke yi, muka tara su jama'a da sun sarakuna muka fahimtar da al'umma batun kowa da zai auka wannan shekarar da aka yi. Mu da za mu yi mun sai na gogorin team za su a tasin a duba me ya kamata, inda taimakon da gwamnati za ta taimaka sai a samu a taimaki al'umma.
Tun farko hukumar nazarin yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun ambaliya a wasu jihohin Najeriya da kiran jama'a su yi ƙoƙarin kare kansu da dukiyoyinsu don kaucewa shiga iftila'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Azbidawa a jamhuriyar Nijar sun yi bukinsu na al'adun gargajiya wanda suka saba yi duk shekara. Bukin na bana ya samu halartar makwabta. A lokacin bukin, duk Azbinawa ko mutanen Agadas sukan sa kayansu na gargajiya. Daga damagaran, wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana da rahoton.
Kamar kowace shekara a daidai wannan lokaci ne a cikin wannan wata na Muharram ake sallatar sallar biyanu a garin na Agadas, sallah mai dimbin tarihi a al'adar Agadasawa. A bana hukumomi sun mata wani tsari na musamman cewar Sultan na Agadas Umaru Ibrahim Umaru
sallah ce ta ado da sakola cikin mutanen Agadas da yake duk inda ba gadan shi yake, duk inda ba azu ne yake, lokacin ta yi sai ya nemo gida saboda yi wannan sallar. Dangin mu daga jihohi daban-daban tawa maradi da magaran sun zo sun yi tsaya musalla, sun zo su yi sallar. Mutanen Kano suna tare da mu, mutanen Gat suna tare da mu, mutanen yammacin Libya suna tare da mu. Muna kai godiya gare su, muna kai godiya daga dama wanda suka fito da fifi, wanda suka fito da fifi. Ubangiji Allah ya ba mu albarkacin wannan salloli namu. Ubangiji Allah ya ba mu damana mai albarka wanda suka zo kuma daga nesa. Allah ya gasu da lafiya, yanci Allah saka mu kowa da alheri. Muna kai godiyan mu ga shugabannin ƙasar ga koli shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Bazoum da sun ka ba mu dama muka samu lafiya muka samu kwanciyar hankali domin wannan sallah a cikin nutsuwa a cikin daɗi. Sai in ce Ubangiji Allah ya saka ma duk wanda Allah ya kawo cikin wannan sallah. Ubangiji Allah ya ba ƙasar mu lafiya da zaman lafiya, ya ba ƙasar mu damana mai albarka.
A sallar biyanu duk inda wani ba a gada shi ko ba abzini yake yana halartar ta ne, kamar yadda sarkin Keluwai wato tambarin Keluwai na da magaran ya bayyana tare da faɗin muhimmancin da wannan sallah take da ita.
Sai mu ce mun gode ma Allah, mun gode ma aiho uwaye da kakanni saboda dama aka ce galgajiya ta ce wannan tabbas wadda aka rike ta kuma ake ta wallafa ta. Wannan al'ada ta mu da aka rike shekara da shekaru kuma ake ta wallafa ta, jama'a ne tasirin da ke gare ta da masarautun da suka rike da malaman mu na galgajiya da suka rike da ku ɗan jaridar ta mu ta galgajiya da kuka rike, saboda kowa tushen shi ne yake rikewa. Mu mun taho daga da garin da magaram saboda nan ne ai tushen nan ne cibiyar take kuma aka kara mata armashi bana aka gama ta da taro na basu kan kwanciyar hankali da zirga zirga tun mutane goyen ta kama da sultana da layi da gwamnati to kaga abu ne wanda sabo ne wanda aka kara dasawa a cikin wannan sallai kuma wannan sallah da ake yi take tabbata cewa akwai kwanciyar hankali a cikin jihar Agaras saboda ita jihar Agaras jiha ce wadda take daman ta tourism ce muna fata gwamnati ta kara kamawa a fuskan wannan baki da suke shigowa al'umma Agaras tana samun abinci kicir tana bunkasuwa kuma ya zamanto cewa duk shekara a dinga samun wasu sabbin partner wanda zasu kama kuma kara karfafawa wa'ansu sarakunan da suke cikin kasa ma su dinga samu suna halarta wannan abu
su ma dai kasashe makota ba a bar su a baya ba a wannan biki kamar yadda wannan dan kasar Najeriya da ya halarci sallar na biyanu yake bayani
sunana Tijani Ismail sunce daga Najeriya ina jihar Kano saboda wannan abu wato ba abu ne na farko na zuwa na ba shi ne zuwa na farko gaskiya akwai kungiya ma da muke da ita wanda muka hada saboda jin dadi da irin wannan wannan kungiya din kada kungiya tsakanin Kano kungiyar Kano da mutanen Niger a biyanu gaskiya biyanu ya zai da kamar wannan gaskiya sai a cikin sai kamar da cigaba da dai misali zuwa ya shi gaba sun fito yan bata fito sai a ci aka kasar ɗaya sai a tsaya amma yanzu abu ya zama normal ko dai ba ba daga kai ne ga yan zariya ga yan kanzo sun ta zo sai da kamar ai ba ma buri ba mun zan muna da kungiya wanda ke Kano a garin kasar ki ma sa da wannan sai kamar mun zo ne daga Najeriya jihar Kano a karkashin iwo sarki Shege Shehu Umar kasar ki zuwa kungiya ce da mu mai karfi tsakanin kai da kuma da kyakkyawar alaka tsakanin mutanen Kano da kungiya
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Kar a shafa muryar Amurka ake saro a shirin hantsi daga Abuja.
Domin fa'are wadda harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Allah ya kadarci ni dan cewa ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Su waye sabbin yan bokon Arewa bayan gushewar sa Ahmadu Bello, ta Abubakar ta Balewa, Sakashin Ibrahim, Sunday Awoni, mai tama sule da sauransu. Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka, Majiya Kokwara ta sahihi har labaru.
Arewa zumun ta samu du, sai nishadi sai sharhodiya.
Zauren VOA, kwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Korafi daga bakin masu korafi.
Idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Ga shirinmu na gaba.
Sauraro barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu. Shirin yanayi da muhalli kamar a makon jiya dai har ila yau ya karbi bakoncin injiniya Murtala Alhaji Garba masanin ilimin gine-gine wato civil engineering wanda muke tare da shi tun makonni biyu da suka gabata kuma a yau zai mai da hankali akan mahimmancin tuntubar masana kafin dorar gini domin kaucewa matsalar ambaliyar ruwa kana zai tabo batun zurfafa bincike domin samun mafita ga matsalolin yanayi ayi sauraro lafiya. Injiniya
To menene abin yi ga mai shirin dora gini domin kaucewa matsalar ambaliyar ruwa?
Kamar yadda ake ana yin gini ba yadda ya kamata ba, kowa ina yin yadda ya kamata. Wato na farko dai dole a kiyaye da dokokin gini. Akwai dokoki da ake kaje ka ce zaka gini a ina filinka yake ga wajen da yake. Naka ne koko gwamnati ce. Ba wani waje da gwamnati za ta fitar, bata fitar da titina da magudanar ruwa ba. Kuma ga filinka ina da awo, akwai plan. To saboda haka ya kamata ka kiyaye da wannan plan. Sannan tun lokacin da za a yi ya kamata a jaddada a karfafa, dole ne sai kaje ka nemi izinin gini kafin kai. Sannan kowa ya tsaya a hurumin da aka baka ba tare da ka ci iyaka ba, domin wani an bashi saboda haka ya tashi kawai sai kenan, sai ya buge da flower bed, daga nan kawai sai ya zo katangar ma akan drainage din take. Ba kai kai ba gwamnati ce ta yi, amma ka zo ka tinye kai ka dora katangar ma wani kwalbati ne aka yi, amma ka zo da shi ka dauki santar ka. Bayan ka san akwai magudanar ruwa da za ta shiga wannan kwalbati da gwamnati ta provide, dole a kiyaye da wannan.
Ina bacin shuka a kewayen gidaje?
Shuka bishiyoyi ina da matukar muhimmanci al'umma, jama'a ya kamata a ringa shuka bishiyoyi, suna da amfani sosai da sosai.
Ya kamata a tafi da harkar sarrafa bola a zamanance?
Da Bature yakan ce from west to west. Yes, a yanzu kin ga gwamnatin Kano ai ta hikima ta kai wannan gana, domin yanzu da tana da ma'aikata ta Remasa, amma yanzu kamfani ne izo wanda zai combatin west din da za a ɗebe da zai sarrafa shi ya koma wani abu. Yanzu zaki ga ba gwamnatin Kano ba ce ta riga ta su abin nan din wannan kamfani shi yake bi. Saboda haka zaki ga gashi nan lungu-lungu zaki ga da dama ana ta zuwa suna ta ajiye motocin, illa iyaka kurin kun tara sharar ku to ku fito daga lunguna ku zo ku zube a nan, su kuma za su ɗebe, su kuma in suka je sun san amfanin da za su yi da shi.
Menene muhimmancin bincike akan harkar sarrafa bolan?
Yanzu in kika ɗauki gwamnatin Kano tana da makarantu da dama, to ta yi ringa ware wani kuɗi domin ɗaukar nauyin bincike, wato research, saboda binciken zai kawo alfana na abubuwa da yawa. Wataƙila wannan sharar ga yadda za a yi a sarrafa ta sai ta zama daga ita za a iya ba da wutar lantarki. Kullum yawa ake daɗaɗe population, kuma buƙatar wutar yawa take, kuma har yanzu Najeriya tana matsanancin buƙatar wutar nan. To kin ga idan za a samu irin wannan binciken da za a ringa gudanarwa, wani gwamnati za ta zo ta ɗabbaka shi ta wanzar da shi ta actualize, saboda haka za a ci gaba. Manyan masu kuɗi, manyan kamfanonika su ma ba a bar su a baya ba, su ma da akwai buƙatar su ma su shigo ciki su ringa ɗaukar nauyin waɗansu binciken. Wani abin ma akwai research and documentation a cikin kamfaninka, me yake ya kamata yi kirkire-kirkiren da zai waɗansu kirkire da kuka yi ku kai makarantu jami'o'i da makarantun fasaha, sai a ba su su yi tsananin binciken su gwada, sai su gwada shi ai testing. In aka yi testing ya zama reality, sai ku kuka biya aka yi, saboda haka sai ku zo ku actualize din, sai ku samu riba ninkin ba ninkin. Kuma nan ana taimakawa ɗaliban, su ma sun san me suka yi, gashi abin da suka yi ba kawai sun yi sun gama an ba zartifikat ba, a'a gashi ya zama reality.
To a wani bangaren kuma, injiniya Shamilu Abdulkadir Isa, masanin kimiyyar ilimin ma'adanan ƙasa wato geology, yayi bayani a game da dangantakar da ke tsakanin halittu tsirrai da yadda ambaliyar ruwa yake gurɓata ruwan sha.
Na san gwamnatin tarayya tana da wani ƙuduri wanda ake cewa ecosystem conservation policy. Wannan doka ce da aka yi ta da take duba alaƙa tsakanin muhalli da abubuwa masu rai. In an ci abu mai rai, dan adam yana ciki, tsirrai suna ciki, da sauran halittu na ruwa da halittu ma da ba za a iya gani ba. Misali, idan muka duba babban kududdufi wanda yake ta birnin Kano, wanda ake cewa Riba Zakara, wannan Riba Zakara ruwa ne gurɓatacce wanda rashin yashe shi yaka iya kawo illoli da yawa ga muhalli, musamman abin da ya shafi ambaliya da cututtuka da sauran abubuwa na marasa daɗi a cikin wannan unguwanni da suke kusa da wannan ruwa. Sannan shi kansa yanayi na ruwa na ƙasa ɗin, rashin yashe wannan kogi ko kuma wannan magudanar ruwa suna ruwa ne wanda yake ya haɗa da ruwan cikin gari, abatuwa da sauran duka ruwa dai wanda yake fitowa daga gidaje daga kowane ɓangare. So rashin yashe wannan ruwan ya sa duk wata kafa ta samu ruwa, kaddara ko rijiya ta hannu ko kuma bohol, in har mutum ya haƙa a daidai wannan bakin kududdufi din, zaki samu yana da wannan ɗanɗano mara daɗi. Sannan a sanin kowa ne, musamman yanzu yadda muke fuskantar ambaliyar ruwa a wannan sashi namu na arewa maso yamma da arewa maso gabas na Najeriya, shekarun baya an ta fama da matsala ta ambaliya, wanda hakan ya samu asali sakamakon rashin yashe kogunanmu da suka ɗau lokaci mai tsawo, wanda na tabbatar a yanzu akwai ƙuduri da gwamnatin tarayya ta bayar. Har yanzu aikin na tabbatar ana ci gaba da yi wajen yashe wannan koguna da waɗanda duk community da suke bakin wannan kogi. Za ka samu cewar yanzu a hakan aikin yana tafiya, kuma haka zai taimaka wajen samar da free environment wanda babu maganar wani haɗari a nan gaba.
Tommy Surabu, biya abinda shirin yanayi da muhallin wannan makon ya kunsa kenan. Sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ya mana ararai. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Murtala Alhaji Garba da injiniya Shamilu Abdulkadir Isa da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Musamman ma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azza nake cewa mu wani lafiya.
Masaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington za su so su shigo da shirin rana. Kafin wannan lokacin ni Umar Faruku Musa ke cewa mu kasance lafiya.